Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma Allah da shi gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ma sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilan mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasu Gidado, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa, kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar.
To Dr. Rose Badin zo ga dake a hukumar da kike aiki, wato ta fasahar tsirrai, lafiya da muhalli. Kuna irin waɗannan bincike-binciken kamar yadda honorable ya faɗa?
Muna yi ƙwarai da gaske. Yanzu haka daga Kano nake. Jiya muka je Kano, to jiya muka fitar da ingantaccen iri wanda aka inganta, that is wake. Wannan farin waken a Kano muka kira manoma da kuma malaman gona da kuma duk manyan mutane, muka gayyaci shi mai girma gwamnan Kano Alhaji Ganduje, shi ma ya tura mana wakili, bai je da kansa ba, ma ya tura mana wakili, gwamnan Jigawa ma ya tura mana wakili. So mun bayyana da wannan ingantaccen iri domin manoma su amfana da ita. An gyara ta ne, an mai zance an canja mata ƙwayan halitta, an sa mata wata ƙwayan halittan da idan wannan ƙwaron wake akwai wani na fara ne, ai ko ƙwaron na fara ne,
akwai kuka san shi, ai don gune ba su
fara. So kin san idan kika shuka wake daga ya fara tsira, ya fara ganye, ya fara fulawa, sai wannan ƙwaron ta zo ta cinye ta. So
baya barin yayi
ya. So yana hana manoma su samu amfanin gona. To kuma kun san kuma noma kuma amfanin gona ita ce noma. Kuma noma kuma kin san tushen arziki ne ko? In babu baka samu amfanin gona ba, ina zaka ga arzikin? Ai babu. Ai sai ka samu amfanin gona sosai-sosai. Manoma in ya samu zai ji daɗi, kuma ya samu ya sayar, ya yi kuɗi, ya kai yaransa makaranta. So wannan ƙwaron ne aka yi maganinta.
Ƙwaron?
So kin san waken mu na gida idan ka shuka ta, wannan ƙwaron tunda ba ta da wannan ƙwayan halittan, ba a taba taba, ba a canja ta ba, sai su zo su cinye, manomi ba zai samu amfanin gona ba. Amma wannan da aka yi kamun na gidan, kamun kaga amfanin gona sai ka yi feshi har wurin kashi goma. Wani feshin ma kana yi ana
gona ɗaya,
gona ɗaya za ka yi feshi su goma ko su takwas. No. So idan ka yi feshi din nan, kuma ba lallai bane feshin nan mai kyau bane, yawanci su kin san ba su da kyau. In manoma zai yi ya je sai wannan sai wancan, ita gwade-gwade, kuma kin san kashe kuɗi ne. Shi yasa amfanin gona a nan Najeriya tana da tsada. Domin me wannan honorable ya yi maganan wannan bincike-binciken, ban ma yin bincike-bincike, ba a sa kuɗi akan bincike-bincike. Binciken nan kuma ita ce ginshiki. In za ka yi gini, ai sai ka yi ginshiki. To mu sai mu ce kawai za mu yi gini, ba ginshiki, ba ginshiki, ai ba za ka yi nisa ba. Me yasa honorable ya yi maganan Brazil? Su Brazil, su America, su Argentina, ai da Najeriya wuri ɗaya take da Brazil, dukkan mu da su inda, amma yanzu duk sun nisa da mu. Don wannan bincike-binciken ban ma sa kuɗi akan bincike-bincike. Kuma gwamnati ba ta kula da waɗannan cibiyoyin da aka yi na bincike-bincike ɗin, kin gane? To ta bincike-binciken nan ne za ka gane menene za ka yi idan damuwa ta zo, idan ambaliya ya zo, idan kuma rashin ruwa, mun samu rashin ruwa, kun san yanzu kuma akwai canjin yanayi.
Akwai canjin yanayi, wani lokaci a samu ruwa,
wani lokaci babu. To ya za ka yi? Kuma gashi muna ta aihuwa Nigeria, mutane mun yawa yanzu, population namu na ƙaruwa. So dole ne mu yi yanda za mu samu isasshen abinci. Yanzu aka sa mutane da ba sa samu, ba su da ma kuɗin. So kin ga in ba a inganta iri-irin nan, noma ita ce akan iri. In kana da iri mai kyau wanda in ka shuka dukkansu za su tsira, kuma su yi maka amfani. So in baka inganta irin ba, ina za ka samu amfani? Yanzu akwai damuwa, ƙasa ba ta da kyau, babu taki, ƙasa ta yi takin ya riga ya bata kasa da su ne din nan sai ka yi amfani da wannan takin zamani. Takin zamanin kuma kana sa shi da yawa tana da illa, tana bata abin nan kasa, tana ƙara bata wuri, tana kuma kawo wannan canjin yanayi, tana karuwa sai kaga zafi da su ne din nan. So amma kin ga wayannan wannan ingantaccen irin da muke fitarwa ake ta bincike ana yi muka samu kuɗi wasu ma'aikatun kasashen waje sukan taimake mu na gwamnati dai kaɗan zaka samu ba za ka samu yanda zaka ji daɗin shi ba kin gane. So mukan mu rubuta ma mutane irin su ƙungiyoyi su menene din nan.
To yanzu farawa ne kuka yi ko dai kun dade kuna wannan binciken?
Mun dade muna wannan na waken an yi shekara wurin 15 ko ba haka ba an yi wurin shekara 15 an fara
yanzu ne kuka cimma nasara
ba yanzu ne muka cimma nasara yanzu kuma jiya mun ba manoma iri
kyauta
ba kyauta aka ba su ba. To akwai dai dan kyauta wanda za a jaraba amma kuma akwai nasiruwa. Seed companies guda uku ne, akwai Maina Seeds, akwai kuma Technic Seeds, akwai kuma Gold Agri guda uku su ne aka ba su wannan license wanda za su saida wannan iri-iri din.
Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda, sai June Leather Scratcham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shine arziki kuma wanda baya shine